بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شابير غواتن رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تا دبو دير دري حدود 40 دقايا. إن شاء الله زامو چگبا نامن تلسافنا ميلادية zamu ci gaba insha Allah tamdil layali wala yadruna iddataha ma lam takun min layali al-ashhur al-hurum. Zamu ci gaba da karatun tafsirin al-Qur'ani mai girma daga ayar da muka tsaya a suratu Ali Imran aya na 192. Ina zato rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. Allah subhanahu wa ta'ala cikin addu'o'in waɗannan mu'minan, waɗannan ulul albabi din wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azwa sifanta da su ne ma'abuta cikakken hankali, suna cewa ya ubangijinmu, lallai kai wanda duk ka shigar da shi wuta, to babu shakka ka tabar da shi. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, kuma az-zalumai ba su da mataimaka ranar tashin kiyama. Anan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana sifar mu'minai. Mu'minai sun fi tsoron fushin Allah akan tsoron wutan jahannama. Saboda haka su abinda suke tsoro, wato inda wanda zafin wutan ne kadai ya dame shi da wahalan cikin wuta, to da zai akasa ka'idar ne. Sai ya ce rabbana innaka man akhzaitahu tudkhiluhu an-nar. To amma anan saboda su abinda suka fi tsoro shine kasancewan wuta alama ce ta fushin Allah subhanahu wataala da tabarwarsa. Su kuma fushin Allah da tabarwar Allah shine babban abin tsoro a wajensu. Saboda haka sai suka ce, to ya Ubangiji, wanda duk ka shigar da shi wuta, to babu shakka ka tabar da shi, ya gamu da fushinka, saboda fushinka da tabarwanka shine babban girman abin tsoro. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, wanda suke azzalumai ba su da mataimaka. Nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana cewa ashe mu'minai suna da masu taimakon su kenan, su ne masu shafa'a. Wata ana tabbatar mana cewa akwai wanda za su ceci wanda yake mu'mini, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisin shafa'a bi sauke ga mana, babu wanda zai dawwama a cikin wuta alhali yana da miskala habbatin min khardalin min iman, watan kwatankwacin kwayan zarra mafi kankanta na imani idan akwai a cikin zuciyar mutum, to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar shi ya dawwama a cikin wuta ba, zai sa masu ceto su cece shi a dogon hadisin da akhriju man alimtu. Taimako na lahira kala kala ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin su a cikin suratul Baqara, ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a. Watan akwai taimako wanda dan adam amatan kai ba a lahira ba, watan a duniya dan adam yake ma dan adam, ko dai mutum ya sami abu ta hanyar bay'u ne, ko ya sami abu ta hanyar kyakkyawan dangantaka, ko ya sami abu ta hanyar ceto, to shi waɗannan guda biyun farkon Allah subhanahu wataala ya dauke su a du lahira babu su sai anan duniya amma ceto tabbatacce ne a lahira sabanin waɗanda suka tafi akan kore shi Allah subhanahu wataala ya taimake mu na'am rabbana innana sami'na munadiya
rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil'imani an aminu bi rabbikum innana sami'na munadiyan yunadi lil'imani an aminu bi rabbikum fa amanna رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله سبحانه وتعالى يتي سكتي يا أوبنجيجي منجي مي كرا دغا وجنكا ياي كرا زوا غا إيماني كما من أمسا تيوا كو إيماني دا أوبنجيجينكو كما من أمسا مني إيماني Ya Ubangiji ka yafe mana zanubanmu, ka kankare mana kurakuranmu, kuma ka karɓe mu tare da waɗanda suke masu biyayya yardaddunka masu biyayya gare ka. A nan wajen inna na samina munadiya nunadi lil imani. Wato suka ce sun ji mai kira zuwa ga tauhidi, zuwa ga ɗaukaka kalmar Allah, zuwa ga imani da Allah ya yi kira sai suka amsa masa kira. Wato dai manzo. Manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya isar musu da sako domin Allah subhanahu wa ta'ala hanya da yake isar da sakon shi zuwa ga bayin shi mun riga dai mun gama karanta cewa inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab saboda haka duk mabucin hankali yanzu ya yarda wannan duniyar da wannan kaun din da wannan badi'u at-tanagum wat-tanasuk wat-tawahud da yake cikin kaunu din nan ba haka nan yayi kansa ba akwai wanda yayi shi ya yadda cewa akwai wanda ya samar da wannan duka abin da muke gani to ya za mu yi mu san wannan wanda ya samar da abin da muke ganin nan hanyoyin guda biyu ne ko dai a ta'ammulul falsafi irin na malaman falsafa masu tunani su yi tunanin a to tunda dai wannan abin dole yana da wanda ya samar to wanda ya samar zai kasance kaza zai kasance kaza zai kasance kaza misali wannan hanyar ba za ta rasa atab ba saboda hanya ce da ta ginu akan tunanin dan adam da dabarun shi da kokarin sa kuma wannan shi yasa ma zaka ga kasashe daban-daban suna da falsafa akhlaqiyya mabambanta saboda sun yi kokari su dogara da hankalin su akan abinda ba a isa zuwa gare shi sai ta hanyar dan sakon Allah subhanahu wa ta'ala to duk lokacin da ya zama a hankali aka dogara to dole za a rika samun karo a wasu abubuwa akwai wasu abubuwa da za a dace akwai wasu abubuwa da za a rabu shi yasa wani daga cikin malaman mu yake cewa abin mamaki za ga dan adam baya wa dan uwansa dan adam jayayya ko gardama a cikin abin da ya shafi ilmoma na madiyat wato ilmoma da suka shafi kaman technology na zamani za ga har ma kokarin leken asirin juna ake yi wannan kasan tana kokari ta tura waɗansu su gano mata wani abu da wata ƙasa ta riska na technology ita ma ta samu ta aikata irin shi kowa yana kokarin ya dauko na wani ƙasa da wata ƙasa ta yi wani sabon abu wata ƙasa mai ci gaba ita ma tana kokarin ta dauke shi ta duba ta ga ya aka isa zuwa gare shi ya za ta yi ta yi irin sa ko wanda ya fi shi wannan a cikin abin da yake madiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa dan adam iko akai amma a cikin abin da Allah bai baiwa dan adam iko akai ba watan ya bar yewa dan adam umurni ya koma zuwa ga ɗan sakon Allah su koya wa dan adam ya kamata yayi wannan wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala da halicci dan adam ya sauke shi a bayan kasa dole zai sauke shi tare da manhaja in dai har baturan da yake kera abu zai yi manual duk abin da ya kera a wannan majiyat din zai yi manual na wannan abin wanda zai koya wa duk wanda zai mu'amala da wannan abin ga yanda ake yi to Allah da ya halicci dan adam min babi aula ya saukar masa da manual din da zai koya masa ya zai mu'amala da kansa da sauran halitta sabamin ba kafin nan duka da Allah da ya halicce shi subhanahu wataala to amma abin mamaki waɗannan kasashen da suke talassus da juna suke leken asirin juna akan duk abin da ya shafi ilmoma na madiyat na technology na madda na zahiri za ka kuma suna matikan kara kansu suna matikan gadin kansu ba su yadda da junan su a cikin duk abin da ya shafi akhlaqiyat ko metafizikiyat ko wace kasa tana da ko wani tsari yana da irin tsarin shi na akhlaqiyat yana da irin tsarin shi na tattalin arziki yana da irin tsarin sa na zamantakewa wanda baya son wani tsari ya shigo masa baya yadda da shi don mene domin bai yadda da abin da ke cikin wancan tsarin saboda tunani ne na dan adam akan abin da yafi karfin tunanin dan adam dan haka abin da ya kamata a koma zuwa gare shi shine mu koma zuwa ga munadiyan yunadilil imani a koma zuwa ga wanda yazo daga wajen Allah subhanahu wataala ya koyar da yaya ake biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya zama ya koyar da mu ya zamu bi Allah subhanahu wataala shine manzon Allah babu wata hanya ta sanin Allah subhanahu wataala babu wata hanya ta irskan Allah subhanahu wataala da sanin abin da zai yardar da Allah da abin da zai suhubin Allah yake ciki sai ta hanyar manzannin Allah subhanahu wataala fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina anan malamai suka ce kamar yadda muka fadi a baya Allah subhanahu wataala ya ce ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu wadannan bayan Allah mu'minai zababbu a wajen Allah subhanahu wataala da suka wawwaiga sai ba su sami wani aiki kyakkyawa tare da su ba saboda dukkan kyawawan aikin su Allah ya riga ya dauke wal amalu salihu yarfa'uhu saboda haka ba abin da ya rage sai su roki Allah subhanahu wataala wannan zanuban da suke gani su kullun hankalin su yana tare da zanubin su ya za su yi Allah subhanahu wataala ya dauke musu wannan zanuban saboda haka sai suka koma suna ya Allah ka yafi mana zanuban mu ka kankare mana kurakuran mu malamai suka ce abin da yake nufi da ka yafi mana zanuban mu wanda suke tsakanin mu da kai wa kaffir anna sayyi'atina kuma ka kankare mana kurakuran mu waɗanda suke tsakanin mu da bayi Allah subhanahu wataala mai iko ne ya yafi zanubin da aka yi masa mai iko ne ya kankara laifin da akai tsakaninsa da ba akwai hadisi sananne na Abu Ya'la wanda Allah subhanahu wataala yake kawo wasu bayi guda biyu ko sai ya ce masa wane kai ma wane kaza a tabbatar an masa hukunci ya Allah wane yi mun kaza to ai masa hukunci to a dauko daga kyawawan ayyukan sa a baka har ya zama ba yayin da abin da ya rage na kyawawan aiki a ce to a dauki daga cikin zanuban sa to amma kafin nan sai Allah subhanahu wataala ya ce wa wanda akai ma din daga kanka ka duba nan in ya daga ya ga wani girman rahman Allah da ni'iman sa wasu aljanna da abubuwan da Allah ya tanada a ciki da sauransu sai Allah subhanahu wataala ya ce sai ya tambaya Allah ya Allah wannan wa kai ba sai ya ce ai sai Allah subhanahu wataala ya ce duka naka ne amma sai ka biya sai ya ce ya Allah to ai ba ni da abin da zan biya da shi sai ya ce abin da zaka biya da shi shine wannan bawan da yayi maka laifi a duniya in ka yadda ka yafe masa ya zama wannan abin duka ni kuma in baka a maimakon yafewa wannan ba sai ce ya Allah ai shikenan ya wuce ya Allah a bani saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya canza masa da wannan kyawawan ayyukan da wannan kyawawan matsayi a wajen Allah subhanahu wataala a matsayin wancan abin da wancan bawan yi masa saboda haka cewa Allah subhanahu wataala ba zai yafe laifin da aka yi ma wani ba wannan haka ne a asali a kaida amma idan Allah subhanahu wataala ya so sai ya biya bawa ta hanyar da yake so kuma shi baba wancan ya zama Allah ya daukaka darajar sa ta yanda ya so subhanahu wataala wa tawaffana ma'al abrar wasu malamai suka ce al abrar anan ana nufin manzanni ne lura da yanda ayan ta fara watan inna nasmina munadiyan yunadilil imani ana aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina to wa tawaffana ma'al abrar dinnan da muka bi su sune manzanni din ka karbe mu mu zama muna tare da su ka cika mana ayyukan mu ka sa mu zama tare da su ranar tashin kiyama a cikin aljannan ka madaukakiya na'am rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika
rabbana wa atina ma tawakkalna ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala yace suka ce rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, ya ubangiji ka ba mu abin da kai mana alƙawari daga babin karamcinka akan halshen manzanninka. Wala tukhzina yawmal qiyama, kada ka tabar da mu ranan alqiyama. Innaka la tukhliful mi'ad, lalle kai ya Allah ba ka saba alƙawari. Wato duk abin da yake alƙawari, al-mi'ad anan yana nufin alƙawari na waje da alƙawari na zamani. Wato duk abin da kai alƙawari cewa a waje kaza za a zo a same shi, to in aka zo wajen za a same shi. Duk abin da kai alƙawari cewa a lokaci kaza za a same shi, to in aka zo a lokacin za a same shi. Kuma duka dai a babin karamcin ka ne ya Allah, ba dan mun cancanta ba. Ka ba mu abin da kai alƙawari zaka baiwa mu'minai, ga wato shi yasa anan sai suka yi a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya bada abin da ya alƙawari ga annabawansa, ga manzanninsa. Domin annabawa da manzanni su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa alƙawarin dukkan wannan ɗaukakar. Sauran mu'minai kuma za su samu ta hanyar biyayya, ta hanyar kasancewansu da soyayyansu da annabawa da manzanni. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ilhaƙinsu a babin almar'u ma'aman ahabbaka innaka ma'aman ahbabta, sai ya zama su ma duka an yi ilhaƙinsu. Rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama. So da haka duk da sun ambacewansu aka yi ma alƙawari, amma hakika alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzanninsa da zaɓaɓɓun bayinsa ne. To amma haka kuma litabi'i hukmul matbu, sai ya zama su ma mabiya suna da irin wancan hukuncin. Amma in ba haka ba, wato duk wanda ya zo ya bi waɗannan manzannin zai sami irin abin da waɗancan manzannin suka samu, sai su ma su sami tsira da ɗaukaka tare da manzannin nan, kamar yadda manzannin suka samu. Wala tukhzina yawmal qiyama, kada ka tabar da mu da wancan fushin naka wanda yake haifar da azaban wuta. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Innaka la tukhliful mi'ad, lalle kai Allah subhanahu wa ta'ala baka saba alƙawarin da kai mu bayi.
Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله سبحانه وتعالى يقول فاستجاب لهم ربهم سي أبنججنسو سبحانه وتعالى يأمسى مسو أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بانا وفين ترد أيكي واني ماي أيكي أتشكينكو سواء وانا ماي أيكي نمجيني كومة تاني بعضكم من بعض ونساشن كودك ونساشي. فالذين هاجروا ودن دسوكي هجرة وأخرجوا من ديارهم أكا فترد سو دك جدا جنسو وأوذوا في سبيلي أكا توترد سو أكا هنين دوكك كلمر الله wa qatalu suka yaki wa qutilu aka shahadantar da su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan watan kankare musu kurakuran su wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillah zan kuma shigar da su aljanna watan aljanna koramu aljannawni wadanda a koramu ke gudana a karkashin su thawaban min indillah wannan sakamako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu indahu husnul thawab Allah subhanahu wa ta'ala shine yake da mafi kyawun sakamako Allah subhanahu wa ta'ala yace da suka roki wadannan abubuwan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa musu fastajaba lahum rabbuhum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa musu anni la udhi wa amala amilin minkum min zakarin aw untha ni bana wofintar da aikin wani watan da aka ce ilayya sadul kalimut tayyib kada bawa ya dauka cewa idan aikin nan ya tafi wajen Allah zai zama abin wofintarwa Allah ya ce a bana wofintar da aikin wani mai aiki a cikin ku sawa'un wannan mai aikin namiji ne ko wannan mai aikin mace ne anan a ambaci mace saboda mu san su ma mata shaqa'iqur rijali ne wato mata ɗan uwan maza ne cikin dukkan ayyuka duk da yake mafi yawan ayyukan da aka ambata a cikin ayar ba ayyuka ne da mata suka shahara a ciki ba to amma dan mu san cewa matan ma suna da irin ladan mazan saboda idan suka tashi suka yi wajibin su suma na rainan mazajen mata su ne suke tarbiyyar mazan da suke tashi su je su yi shi yasa malamai suna cewa a koya a bayan kowane mutum da ka ganshi mai daukaka to akwai wata mace dan haka babban wajibin mace shine ta tarbiyyanci wanda zai zama jagora cikin al'umma ta tarbiyyanci wanda zai tashi yayi wannan aikin kuma wannan kason aiki ne da Allah subhanahu wata'ala wanda yafi sanin tabi'an kowanne dan shi ya halitta ya tsara wa mata wannan wajibin yanzu in ka lura tsarin zamani da abin da dan adam yake gani kaman wayewa mata an sa sun wofintar da wannan wajibin nasu shikenan mace ta koma ita ma muzahama da maza cikin yawan watan neman abin duniya da fita ba wannan yana nufin cewa mace ba za ta yi sana'a mace ba za ta yi ilimi wajibi ne mace ta yi ilimi ko da yake ni ina da fahimtar cewa wajibi ne yanda ya wajaba mata su yi ilimi to kuma haka yake fardu ainin fardu kifayatin akan al'umma gaba daya su waffara wa mata bi'an da ya dace da su su yi ilimin nan gurgurdan tabi'an su na kasancewan su mata kasancewan kawai shikenan dan wajibi ne mata su yi ilimi ba isa dalili mu rufe idanunmu mu ce ai shikenan lalura ne su je su shiga su cakuɗa da kowace irin maza su kowani irin rayuwa a irin jami'o'i irin rayuwar da ake yi shikenan saboda wajibi ne mata su yi ilimi mu rufe ido mu bar su su je su shiga cikin tsarin aikin gwamnati su rika cakuɗa da kowace irin maza ajnabiyan su da kowani irin rayuwa wanda yake kazantaccen rayuwa da sunan wajibi ne mata su ba su bada gudunmuwan su babu shakka wajibi ne mace ta bada gudunmuwanta mun ga mata yanda suke bada gudunmuwa a ilimi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga yanda mata ke bada gudunmuwa a cikin tattalin arziki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani sashin rayuwa wanda mace bata bada gudunmuwa ba har a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda sunayen maza suke lami'a wato ake ambatan su haka sunayen mata suke su ma ana ambatan sayyidatuna asma'u zatun nitaqi ko zatun nitaqaini su ummu ma'badin da sauran dukkan matan da suka bada gudunmuwa har a cikin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun sani a wajen jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata sun kasance su ne masu aikin ungozoma su ne masu aikin afwan ba ungozoma masu aikin kaman nurses masu aikin watan taimakon majiyaci Allah ya kara musu yarda Allah ya saka musu da alkhairi dan haka mata shaqa'iq ne na maza suna da gudunmuwan su mai girma da zasu bayar a dukkan sassan ayyukan addini amma mafi girman aikin da Allah subhanahu wataala ya daura ma mace wanda yake kowane aiki yana bayan wannan aikin ne shine ta tarbiyyanci namijin da zai shiga yayin wancan gogormaya shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ba'dukum min ba'd wani sashin ku daga wani sashi kuma aka akkada duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk mu'mini in yi aiki zai sami ladan aikin sa babu shakka namiji da mace ya shiga amma anan an akkada mata min zakarin aw unsa saboda yanayin ayyukan da za a ambata a baya kada a dauka cewa mata su ba su da rabo a cikin irin wannan tunda yawancin abubuwan da aka ambata ayyuka ne na maza wa jihadi qital da sauransu to amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ba'dukum min ba'd domin in ba dan matan su wuffara muku bi an da ta dace ba kila mazan da ba su iya fita sun je sun yi jihadin ba falladhina hajaru wadanda suka yi hijira don Allah wa ukhriju min diyarihim akai ilja'in su zuwa fita daga gidajen su anan kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ukhriju domin in ka lura mafi yawan hijiran da aka yi duk da ba a zahiri ba wai an tara su bane dan kaman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma da wasu da yawa daga sahabbai suna fitowa za su yi hijira a kafiran makka suna bin su suna neman su suna neman daman da za su samu su dawo da su makka to munasaban wannan da ukhriju min diyarihim anan kuma gashi an ce an fitar da su alhali kuma kafiran makka ba su so ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin su suka bar garin makka ba to ukhriju anan yana nufin an dinga musu mu'amalan kuntatawa an dinga musu mu'amalan azabtarwa da kaskantarwa da kuntatawa da ana su ibadan su kaga duka wannan ilja'i ne na su yi hijira watan ana tura su bango sai dai sun bar garin sun tashi sun bar gari amma su muqafa'a iktisadiya amma su dukkan abin da za a yi musu na kuntatarwa da azabtarwa domin dai a takura musu rayuwar su har akai ilja'in su suka zama ya zama musu dole ibtiraran su tashi su bar garin su tafi inda za su je su sami daman bautawa Allah subhanahu wataala ba tare da kuntatawa ba tare da azabtarwa ba wa uzu fi sabili aka cutar da su akan hanyar su na Allah subhanahu wataala duk mutumin da ya dauki hanyar Allah subhanahu wataala yake son yayi kira zuwa ga Allah yake son ya nunar wa mutane da Allah subhanahu wataala to dole sai an cutar da shi akan wannan hanyar da yake kai sunna ce ta Allah subhanahu wataala kuma ba za ta canza ba koda ko izaya ta tsaya akan izayan halshi wato ta tsaya akan abinda mutane za su fadi akan halshen su babu makawa mutumin da duk zai yi wani watan aiki don daukakan addinin Allah subhanahu wataala sai ya gamu da wannan izaya din domin afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa'u wadh-dharra'u zilzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib da sauran irin wadannan wa qatalu wa qutilu idan muka lura Allah subhanahu wa ta'ala bai kawo yaki ba sai bayan da ya kawo duka wadancan abubuwan falladhina hajaru wa ukhriju min diyarikum wa udhu fi sabili wadanda suka yi hijira aka fitar da su daga gidajen su aka cutar da su akan hanyar Allah dan haka kamar yanda muke fadi ko da yaushe jihadi yana da asali a musulunci babu shakka addinin musulunci yazo da jihadi amma jihadi a addinin musulunci wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya shar'anta shi domin kare kai ga al'ummar musulmi domin musulmai su kare kansu daga hajama daga zalunci da ta'addancin masu ta'adda gare su koda za a ga wasu nau'o'in jihadi kila wasu za su ce ai man sahabbai sun fita sun je sun yi yaki kamar misali irin su Khaibara da sauransu wanda yake ba wai kawo masa hari aka yi ba to a hakika in ka kalli wannan zaka ga shi ma wani nau'in kare kai ne ko dai kare kai koko nusratul mazlum kila akwai wasu wadanda aka cuce su aka danna haƙƙin su aka hana su ibada aka hana su biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya umurni ayyaki domin a tsirar da wadannan wadanda aka takura su aka hana su ibada amma yanda wasu suke gani cewa kawai ana jihadi domin a tilasta mutane su karbi addinin musulunci wannan rashin fahimtar addinin musulunci ne lakum dinukum waliyaddin asali ne a cikin addinin musulunci da kowa ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da yake wani zai ce ai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah an yi mun umurni yaqi mutane har sai sun ce la ilaha illa Allah abinda ake bukatan a fahimta anan shine wannan uqatila an-nas din alif da lam din na ahdi ana nufin an mun umurni in ci gaba da yaƙi da waɗannan mutanen da muke yaƙi da su, sai dai idan sun tuba sun bi Allah sai in daina. Wasu malamai suka ce ai umirtu an uqatila an-nas, ma anan gaba ɗaya abin da ake nufi ba ana nufin yaƙi bane, ana nufin an ujahida an ad'uhum ila al-islam, kaman da ya ce wajahidum jibihi jihadan kabira, da dukkan malamai suka tabbatar yana nufin kira ne zuwa ga addini ba yana nufin yaƙi bane, domin wannan aya ce da ta sauka a garin Makka, kuma a garin Makka kowa ya san bai shar'anta yaƙi da makami ba. Dan haka yaƙi a addinin musulunci tabbatacce ne dan taimakon wanda aka cuta da kuma kare zaluncin azzalumi. Wa iddulahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku tanaji abin da za ku iya na ƙarfi da kayan yaƙi dan ku tsoratar da makiyin Allah. Kaga ashe ma ba manufan Allah ayi yaƙin bane, manufan Allah a mallaki kayan aikin kayan yaƙin har ya sama wanda yake kin al'ummar musulmi, wanda yake neman cutar da al'ummar musulmi ko yaƙinsu ko kai farmaki gare su, ya ji tsoro ya kasa kai musu wannan farmaki. Shine turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, sai ya zama ya tsorata, sai a fasa yaƙin. To dama kuma fasa yaƙin shi Allah subhanahu wa ta'ala yake so, ba wai ainihi a yaƙin a zubar da jini ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya zo a umra Makka, sanannen kissa da muka sani, aka ce lokacin Hudaybiya aka ce ai ga kafiran Makka nan sun fara sanyo fatun raqum a damisa, sun fara yo shirin yaki. Yace ka haba Quraishu, su har yanzu yaki bai gaji yadda su, har yanzu basu gaji da yaki, sun san cewa lokaci yayi da za a zauna lafiya a fahimci juna ai mu'amala cikin mutunta juna ba. Sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun sani a wannan ranar yake cewa ba wani abu da za su nema cikin sulhu face sai yayi musu wannan abin, matukan abin zai kai zuwa ga kiyaye jini, watan ya hana a zubar da jinin wani. To ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wannan abin, wannan duka abubuwa ne wanda suke a tarihin musulunci, a cikin tarihin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, zamu amfana da su, zamu karanta su, wanda za su karantar da mu mu gane me ake nufi da umurni da yaki, me ake nufi da yaki. Shi yaki wajibi ne sakamai da kullum muke fadi, saboda dole za a sami azzalumai, za a sami masu jau, za a sami masu karkacewa daga manhajin Allah subhanahu wataala. To kuma irin waɗannan mutanen, akwai waɗanda tsoratarwa zai amfani gare su, akwai waɗanda sai an dauki makami dole an kalubalance su, sannan za su kyale masu adalci su tabbatar da adalci a bayan ƙasa. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min 'indillah. Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare musu kurakuransu, kuma zai shigar da su aljanna, kamar dai ayan da ta gabata wanda kuramu ke gudana a ƙarƙashin su, thawaban min 'indillah, wannan sakamako ne, lada ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnul thawab, Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da mafi kyawun sakamako, watan sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala zai jinkirta ma bawa ya rike mashi shi, ya bar mashi sai ya zo ranan tashin kiyama a dawwamammiyar rayuwa. Domin duk sakamakon da za a baka ka tafi ka barta a wannan rayuwar ta duniya, ko kai amfani da wani sashi daga cikinta kama barma wasu shashinta, to ba sakamako ne mai dadi ba. Sakamako mai dadi shine sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala zai baiwa bawa a wajen da babu yankewa a cikin wannan rayuwar, Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ita. Za mu hakura hakan mu bar abin da ya rage na lokaci don tambayoyi insha Allah. Wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am,
akramakum Allah. Tambaya ta farko yana cewa ina karatu ne a Malaysia, ina zaune a gida da yake hawa na 7, idan aka kira sallar magriba ni kuma idan na hanga ina iya kallon rana, me zan yi a wannan lokacin?
Ai, kamar yadda muka faɗi da ishara ina zato jiya cewa dama idan mutum yana tabakan da yake sama zai iya ganin rana a lokacin da wanda yake ƙasa bai gani ba, to anan shi wajibinsa dole ne ya jira har sai rana ta fada ma idonsa, shi ma sannan ya sha ruwa. Ba zai sha ruwa tare da lokacin da aka kira sallah ba, zai jira rana ta fada a idonsa sannan ya sha ruwa. Ko da yake zai iya sallah tare da mutanen da suke ƙasa, amma ba zai sha ruwa tare da su ba, zai jira rana ta fada musu sannan ya sha ruwa. Inda kuma a wannan lokacin zai sauko ƙasa, hukuncinsa ya zama na wanda suke ƙasa. Wallahu alam.
Na'am. Na'am. Tambaya ta biyu yana cewa don Allah ina son ƙarin bayani akan shafa addu'a a fuska.
To wannan matsalan sabani ne. Akwai hadisai da yawa da suke umarni da cewa idan an yi addu'a a daga hannaye kuma kada a sauke sai an shafa a fuska, sai dai wasu suna ganin dukkan hadisan suna da rauni. Al-Imam Ash-Shawkani ya kawo su a cikin littafin shi Tuhfatul Dhakirin. Maulana Ash-Sharif Sheikh Munshid Ibrahim Saleh Al-Husaini ya kawo su shi ma a cikin littafin sa Itmamul Minna fi anna du'a durra salawati huwa sunna. To amma dai tunda wannan ba wata matsala ce wacce take ta itikadi wanda za a hana aiki da hadisi sai dole ya inganta ba, to malamai suna ganin cewa abu mai kyau ne za a iya aiki da waɗannan hadisan duk da raunin su. Wallahu a'lam.
Wannan kuma tambayan sa yace menene ingancin limancin yara ƙanana ga mutane baligai?
Na'am. Idan sallan nafila ne ba farilla ba, to babu laifi, ba komai zai iya limantan su sallan da take ba farilla ba, amma sallan farilla ba zai limance su ba saboda shi ba farilla ba ne a kansa. Kasan kuma ka'idan malaman malikiya na wannan dacewa niyya da sauransu. Ko da yake malaman shafi'iya sun saba da wannan, akwai hadisin Amr ibn Salama yana cikin Bukhari da Muslim duk mun san shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa umurni da ya limanci mutanansa saboda shi ne mafi hasanin alqur'ani a cikin su. To amma su sauran malaman shafi'iya sun yi riko da wannan hadisin cewa har sallan farilla ma yaro karami wanda yake mumayyiz zai iya limanta, wanda ya kai darajar tamyizi watan ba zai mai da sallar wasa ba. To amma dai malaman malikiya suna ganin babu hujja a ciki, suna ganin cewa wannan babin lalura ne kuma wanda hukuncin shi ya dauke domin babu wanda zai iya karanta alqur'anin ne a cikin mutanen sababbin musulunci ne, shi yasa aka yi musu wannan umurnin. Amma in ba dan haka ba, da ba za a yi musu umurni su yi sallah a wannan yanayin ba. Na'am.
Wannan kuma yana tambaya menene hukuncin wanda ya hako yana azumi?
Na'am. To idan ba da gangar bane kamar yadda muka sani habo ya kuce ba mutum ai yana daidai da kamar amai ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lakin manzara a wukai bai daidai da manistaqa babu komai dan habo ya fito ma mutum ba da niyyansa ba, ba da gangar ba, ya fita sai wanke ya ci gaba da azumin sa yana ne.
Sai wannan kuma yana tambaya menene hukuncin wanda ya kare ya kuma yi ragi a cikin sallah daya?
Zai yi sujjada kafin sallama.
Na'am. Wannan kuma yana tambaya akan istikhara ne, yace idan mutum ya yi sa akwai wani ishara ne da zai iya gani domin ya gane abin da ya dace ya yi?
Hadisi dai bai ce haka ba, kawai abin da hadisi ya faɗa hadisin Jabir da muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da istikhara, sannan kuma yace abin da za ka yi ka baiwa Allah zabi, in ka bar wa Allah zabi shi kuma Allah ya san yadda zai yi ya tabbatar maka da abin da ya fi alkhairi. Hadisi bai faɗi cewa za ka ga wani alama na karɓuwan ba, kila daga cikin amma alama kila zuciyanka zai natsu da abin da yasa Allah ya zaɓa shi ne alkhairi. Ko da yake hadisi bai ce haka ba, amma dai Allah subhanahu wataala tun da shi ya zaɓa maka, kila in kana da dacewa Allah ya natsar da zuciyanka da wannan abin sai ka tafi a kansa. Amma dai kawai abin da hadisi ya koyar shi ne idan mutum yana da wani abu wanda ya rasa, yana ya rasa yadda zai yana so ya yi bai san hukuncinsa ba, watan bai san ya dace ya ko bai yi ba hukunci ba, afwan, to ya yi istikhara a kai, Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryar da shi, zai zaɓan masa abin da ya fi alkhairi a ciki. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna suratan min al-Qur'an, ko idza hamma ahadukum bi amrin fa yusalli rak'atayn, har da zuwa karshe addu'a istikhara. Na'am.
Wannan kuma yana tambaya yace menene hukuncin shafa mentalator ko rub ga mai azumi?
Na'am. To idan aka sa mentalator ko rub ya zama an san cewa zai shiga ta makogoro, a ji shi a makogoro aka sa, to gaskiya ya wuce ta makogoro zai karya azumi. Amma idan ba da gangar ba ne, kamar yadda muka sani duk abin da aka yi ba da gangar ba, wato ba a yi shi ana da yanda za a yi a kare kai. Misali kamar ba a hanci aka sa ko a baki ba, warin shi ya zo ya shiga aka ji warinsa a baki ko hanci ko makamancin wannan da sauki. Amma idan ya zama an sa a hanci ko baki, ya zama warin shi zai shiga har a ji shi a koda za a yi kaki za a ji shi ya fito, to wannan zai warware azumi, kuma wanda ya haka zai rama azumi ɗaya. Masha Allah. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.